الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الأخوة رمضان سلام شجع بدأ درس من التفسير ذا مفارقة من المكتسبة أم تنبيوي wannan yace idan mutum ya fa ya sada sallar nafila a cikin sau kuma gashi liman ya zo amma kuma yayi raka'a daya gashi ana so a cika sau to yaya zai yi naji ana cewa in kai haka ka saba wa sunna ina son karin bayani akan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan aqimati as-salat salat salat illa al-maktuba idan aka sayar da sallar to babu wata sallah sai sallar farilla wanda ake hikamarta saboda haka wajibi idan mutum ya ta idan aka fara sun aka da sallah ta da wata sallar in ba sallar farilla ba idan ya ta da sallah fa idan wannan idan bai shiga sallar ba kenan in ya zo masallaci ana nafila ai ana ta da iqama sai ya tafi tahiyatul masjid sannan zai shiga sallah ana ta da iqama to ya zo ya shiga sallah ta da wata sallar in ba wannan sallar ba ko da aka ce fajr ce bai yi ta a gida ba aka da sallah ta da yace zai tsaya sai rak'atul fajr sannan ya shiga sallah saboda wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam to idan ya riga ya tsaya da sallah ba sannan aka fara to anan wajen yana da hali biyu in ma ya zamanto cewar yayin da ya tsaya da sallah bai kulla raka'a ba ma'ana bai ruku'u na raka'a farko ba ko kuma ya kulla raka'a ma'ana yayi ruku'u na raka'a farko idan bai kulla raka'a ba to yayi kabbara ne kafin ya ruku'u sai aka ta da ikama to wannan malamai kusan babu sabani a cikin su kan cewar zai sallama daga sallataka yazo ya shiga sallah tare da liman yazo ya shiga sallah tare da liman saboda shi ma wannan hadisin na Abu Qatada amma idan ya riga ya kulla raka'a fa ya riga ya ruku'u na raka'a farko ko ma yayi sama da haka sannan aka ta da ikama to anan wajen malamai sun kashi kashi biyu Imam Ahmad da Imam Shafi'i sun ce mutum a cikin dai mashhurin riwaya ta Imam Ahmad mutum ya sallama shi ma anan wajen ya sallama ya zo shi cikin sallah saboda zahirin wannan hadisi dalilin su na biyu kuma shine saboda umarnin da ake yi na daidaita sahu wanda shi idan da zai shagalci da yin nafila lokacin da ake so a daidaita sahu ba zai samu a tabbatar an yi wannan ibadar ba inda har an ruwaito ma kan cewa sayyidina Usman radiyallahu anhu yana da wakili da yake zuwa ya dudduba sahu ya tabbatar sai sahu ya miƙe sannan zai zo ya ga masa sannan sai ya tada ikama sallah wanda yake nuna kan cewa kenan a lokacin ba lokacin da ya kamata mutum ya shigar da nafila ba lokacin da ya kamata ya shigar da daidaita sahu Imam Malik yake cewa inda ya riga ya kulla raka'a to ya cika raka'ar amma ya gaggauta saboda Allah ta'ala yake kada ku baka ayyukanku wala tubdilu ya ayyuhal ladina amanu atiu Allah wa atiu ar-rasul wala tubdilu a'malakum ya ku mu'mini ya ku wanda suke imani kada ku bi Allah ku manzon ku bi Allah ya ku wanda suke imani ku bi Allah ku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada ku baka ayyukanku baka ayyuka to idan suka yace idan mutumin nan da ya riga ya kulla raka'a ya fita daga cikin sallah ya bata aikinsa saboda haka suna ganin ya gaggauta ya gama ya ce sai ya gaggauta ya gama sallar sannan ya riski tsayar da sahu kuma musamman da yake hadisin Abu Qatada cewa babu sallah sai sallar idan aka tada iqama babu wata sallah sai sallar farilla babu wata sallah sai sallar farilla ta iya yana iya nufin cewa abinda ake nufi da wannan hadisin babu wata sabuwar sallah da za a yi ba ta yadda wata sallah in ba wannan wadda aka tsayar ba ba wai kan cewar idan mutum yana wata sallar an hana shi kan cewa ya sake yin wata sallah ba wannan shi ne sabani tsakanin mazhabobin guda biyu wanda yake al'aula mutum saboda wannan maslaha ta daidaita sau wanda yake ita ma ibada ce da ya kamata a ibada ce wadda ake umarni da ayyuka wanda idan mutum ya shiga su da yin sallah ba zai iya yin wannan ibadar ba al'aula ya fita daga cikin sallar nafila din ya zo ya tsaya da sau duk da yake ba mu ga wani asar daga sahabbai ba wannan matsalar ta ɗaya daga cikin matsalar da tarjihi yake wahala a cikinta saboda babu wani asar daga cikin sahabbai cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da suke yin nafila idan aka yi zama yaya suke yi har yanzu ban ga wani asar daga sahabbai ba sai dai kuma Allah ya sa abin nan Allah ba abin nan Allah ya mana budi wajen ƙarin ilimi ko kuma wani wanda ya sani daga wani asar na wannan na sahabbai zai taimaka su sai wajen tarjihi akan wannan matsala. Amma dai in babu wannan to a tsaya da mazhabar Imam Shafi'i saboda maslahar daidai ta sau mutum ya sallama domin a samu maslahar daidai ta sau a tabbara tare da shi. Wannan yake menene sanin hukuncin gaskiya amma ake aiki da ita musamman ga malamai masana na boko da na addini a huta lafiya. Mutumin da ya san gaskiya yake aiki da ita wannan yana daga cikin miyagun sifofin Yahudawa kenan wanda suke janyo fushin Allah al-maghdubu alayhi, wanda suka san fushin Allah su ne waɗanda suka san ilimi amma suka ƙi aikin shi kamar Yahudawa. Sun san gaskiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam amma sun ƙi bin sa. Saɓanin wanda bai san gaskiya ba yana ta yin aiki a cikin duhu, wannan shine misalin nasara. Wannan mummunan sifa ce. To amma ban san abin da yake nufi musamman masana boko da na addini. Ai san addini shine da sanar da kai gaskiya. Me yake na kawo sha'anin sanin boko a ciki? Yana watakila in yana da wata mahanga ne wanda ya yi, ko kuma yana ganin sanin bokon ya fi cancanta a ce mutumin da yake ya san bokon ya san addini shi ya fi kowa cancantar ya aiki da gaskiya bisa waninsa, to sai ya ƙara bayani a rubuce kamar yadda ya rubuto wannan takardar. Wani ya tambayar hukunci mai haya facet. Hukuncin haya facet wato shi ne ka sai abu wato a baka abu kamar an baka haya ne amma kuma sayan sa zaka yi. Shi ne wanda ake cewa al-ijaratu muntahiyatu bit-tamliki. Wani sa ɗaya daga cikin hanyoyin tijara wanda ake mu'amala, wanda bankunan musulunci suke mu'amala da su bisa fatawar malaman wannan zamani. Haya facet ya halarta, yana daga cikin nau'in buyu'ul ajal kamar yadda zai zo za mu yi bayani a cikin karatun ayat da za mu karanta yau insha Allah. To da ka ce ka saurara in a cikin karatu za ka ji amsar tambayar taka insha Allah. Wannan yana cewa a ja hankalin mutane dangane da barin handset a kunne yayin da ake yin tafsiri. Barin sa a kunne? A kunne, okay. Barin, eto, gaskiya ne wannan, don gaskiya na ɗauke hankalin mutane. Mutane an zo cikin masallaci domin a yi karatu ne, to bai kamata a ɗauke hankalinsu da waɗansu abubuwa wanda suke ba na karatu ɗin ba. Saboda haka idan har ka zo da handset ɗinka ba ka so ka rufe shi saboda kana ganin za a kira ka, ka iya sa shi a cikin halin da yake ba zai iya ka sa shi a cikin sani a cikin kawaici yadda sai zai ga yana kyallarawa in an yi sai ka tashi ka amsa ba tare da ya yi sauki da zai ɗauki hankalin mutane ba. Wannan mura'atin haƙƙin jama'a ne wanda ya kamata kuma musulmi ya kasance. Wannan yake yana sa maka aikin bayanin sahihancin aikin banki ga musulmi ya halatta ko bai halatta ba, sannan kuma yaya 'yan uwanmu musulmi da suke aikin bankin za su yi idan bai halatta ba. Daga bayani dai za mu kula kan cewa aikin banki cewa banki sana'ar ta haramtacciyar sana'a ce, saboda haƙƙi saboda haka haƙƙi aiki a wajen haramtacciyar sana'a shi ne bai halatta ba. Wanda kuma suke aiki kai su yi neman mafita. Daga cikin mafita ɗin shine kokarin shekaran jiya nake cewa wannan haƙƙi ne da yake ya shafi kowa. Dole abu ne wanda yake ya kamata mu tashi mu taimaka ma junanmu mu taimaka ma daga cikin wanda yake za mu tashi mu taimaka musu su ne 'yan uwanmu da suke aiki a bankuna da saboda matsananciyar buƙata da rashin abin yi ya sai ke zuwa da su aiki a nan wajen saboda babu badili. To wajibi mu tashi mu nemi badili, mu nemi abin da ya zamanto mana musaya ga wannan abin nan, ga wannan mummunan harka ta saɓan Allah. Tambaya ta biyu shine ya halatta musulmi su yi ajiyar kuɗi a banki? Shi ma wannan ta fuskar larura malamai suke fatawa a kai. Babu yadda za a yi mutum ya ce zai ajiye maƙudan kuɗi a gidansa ko wata mu'amalar dole tana buƙatar dole sai tana da ta ajiye kuɗinka a cikin banki. To wannan ta fuskar larura, ta fuskar tsara dukiya, babu makawa sai an yi wannan, don haka ya halatta a yi wannan bisa larura. Amma yayin da ya zama tukan cewa akwai badili akwai maimako ga wannan wanda mutane za su iya samu a maimakon banki da su kyale bankin riba su sa kudinsu a bankin musulunci domin yayin da ka sa kudinka a cikin bankin riba ka sai maka musu wajen saban Allah domin Allah ya ce Allah kuma ya ce wala ta'awunu 'alal ithmi wal 'udwan kada ku taimaki juna a cikin saban Allah da zalunci yayin da za ka je ka bada kudinka a banki ko ka ce kada su sa shi a cikin fixed deposit ko savings deposit to su wannan kullun da kake yin mu'amala da shi wajen su bayar su ba mu wani bashi ya kawo musu ruwa akan wannan bashi to da ka kace maka musu akan saba mu Allah madaukakin sarki dan haka wajibi yayin da aka samu badili amma idan babu yadda za a yi baka da musaya to dole kai abin nan din da banki amma yayin da aka samu musaya ne maimakon banki aka samu banki bankunan musulunci suna yi to da halatta ba mutum ya je ya kai kudin sa wajen da za a yi amfani da shi a yanzu ba da halatta dai ya taimako a cikin saban Allah da halatta dai ba da kudin sa a cikin sabon Allah madaukakin sarki ya karfafa mu ya karfafa mu masu yaki da Allah ya kara musu karfi wannan bai halarta ba to a lokacin nan babu zancen laruwa tunda an samu musanya sai ya je wajen wanda yake musanya shine bankin musulunci a da kudin sa a nan wajen amma kafin nan hukuncin laruwa shine abin da malamai suke fatawa da shi a wannan zamani cewa abin nan a larura ta tsare dukiya ta sa dole a aje kudi a cikin banki sannan wannan kuma ya tambayar shi din banki a musulunci wannan shi ma a cikin maganganun da muke mun amsa kan cewa tunda bankuna abinda suke yi tijara ce ta haramu da halatta ta zamanto kana da kaso a cikin wannan tijara ba kaje ka sai shares din banki na riba kamar kaje ka sai shares din bankin da ake satar giya ne dan babu bambanci mata ta giya da banki duk banki duk ɗaya suke wannan suna cin riba wannan suna cin kuɗin giya duk ɗaya ne a cikin haramci shi yasa yayin da wannan ayat ta sauka wanda muka karanta jiya ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa daru ma baqiya min ar-riba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya karanta ta a masallaci a Madina sai ya tabbatar da haramcin shan giya ne nuna kan cewa duk babu shi daya ya tabbatar da haramcin tijarar giya cinikin giya sai sai da sayarwa wajen shan giya wanda nuna kan cewa duk babu su dai dan haka kamar yanda ba za ka kai shares din banki a shares din da ake inda ake masa ta giya ba haka ba za ka kai shares din banki ba domin dukkanin su a neman kuɗi ne ta hanyar da Allah bai bada bai halarta ba wannan yace dangane da riba shin a cikin waya ma za a samu riba misali mutum yana da Nokia kuma yana son a bashi Sony Ericsson za su iya yin canji a bashi ko kuma yaya su iya yin canji a bashi ko ku iya yin canji a bashi su iya yin canji a bashi Sony Ericsson ko ku iya yin canji bisa bashi duk fuska biyun zan amsa insha Allah abin nan waya ba ta cikin abubuwan da suke na cikin riba abubuwan da suke na cinikin riba su ne wanda muka ambata dinari da azurfa da wanda yake ɗaukar ma'anarsu su ne kuɗi sai kuma kayayyakin abinci wanda ake rayuwa a kansu alkama shinkafa gero masara dabino gishiri waɗannan su ne abubuwan da suke har riba wuya to su ne wanda suke ba a canjin su a riba take shiga an aka yi musanya tsakaninsu sawa'un ribar a tsari ko kuma ribar jinkiri to waya mota takalmi tufafi a raguna tumakai dokuna raƙuma wannan duk ba ribawiya bane duk ba ribawiya bane don haka za ka iya cinikin su yanda ka so da tsari ko da jinkiri duk babu laifi za ka iya ba da wayar Nokia ka ce a baka Sony Ericsson gobe a maimakon wannan lokacin da ka bayar a baka Sony Ericsson kuma mai Sony Ericsson yace ba ka da yake yanzu amma zai rike sai gobe zai kawo maka za ka iya yin wannan domin waya ba riba wuya bace to da ka dan an samu rashin tanabi a kan wannan babu ne Allahumma illa a cikin wani hali wanda za a amfani da wannan cinikin dan a ci riba a koyi sai za a amfani da wannan cinikin dan a ci riba ka je ka ce ga Nokia ta a ka bani a abin da Nokia ta ka bani Sony Ericsson da kuma bambancin kudin naira 500 a kai a gobe ko kuma a dinnan asati ne zuwa. Sannan sai kuma ka zo ka ce to na sayar maka da Nokia ka bani na sayar maka da Nokia a 10,000 a sai ne abincin inda za ka bani a gobe na sayar maka da ita ba sai ka bani ba, don haka ka bani 2,000 a maimakon wannan Sony Ericsson ba. So da haka ga a wannan kamar dabara ce aka yi a ambaci wayoyin domin a karɓi bashin 2,000 a biya 5,000. So da haka sanan wajen shi ne bai ulfina zai iya shigowa ciki in aka yi dabarar cin riba ta wata fuska ta a baka bashi yanzu domin ka bayar da ƙari da kowace irin dabara ce, to a nan wajen shi ne za ka iya haramtawa. Amma asali waɗannan abubuwa da ake cinikayya da su wanda suke ba shiga cikin jinsin abubuwan da muka ambata guda shida ko wanda suka ɗauki illarsu ba, kamar yadda muka yi bayani, su ne in ba su ga cikinsu ba to su ba ribawiya ba ne, wato ba sa cikin wato hajojin wato ababen sayarwa wanda suke masu sifar riba da aka hana canja su da tafaguli ƙari ko kuma da jinkiri a cikinsu.
Na ganin za mu sha anan da wannan da an samu zama sai gobe insha Allah. Sai ga wannan.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ya أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار وكان شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. قال تعالى الله مدوكتين سركية: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. يا كوان دفك إيماني إذا كي تنكي تباشي يزوغ أجلي أبن أنبتو فاكتبوه تكربوتا وليكتب بينكم كاتب بالعدل كما ميربوتو يربوت ونن تجارة يربوت ونن تنكي أكانونك بالعدل دا آدلتي ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله mai rubutu kada ya ƙi rubutawa kamar yanda Allah ya sanar da shi ilimin rubutu, to kada ya ƙi bada haɗin kai kan ya taimaka a rubuta. Falyaktub, yayi rubutun kamar yanda aka umarce shi. Wal yumlil ladhi alayhi alhaq, wanda haƙƙi yake kansa shine wanda ya ɗauki bashin, wanda bashin yake wuyansa shine wanda haƙƙi yake kansa yayi shifta, wato ya zamanto shine zai yi shiftar abinda mai rubutun zai rubuta. وليتق الله ربه يجيس أوران الله أبنججنسا ولا يبخث منه شيئا كده يتوي ولا أبدا جتنونا حيك بيكي وينسا فإن كان الذي عليه الحق سفيها إذا واند حيك يكي كنسا واند يكي باشن إذا سفيه ني شيني واند يكي واتو بامي تكتشن حنك لبا بيان سفيه ذي ذو أتكين تفسيري أو ضعيفا كوك ممي رونيني سبو دكرنشين شكرو كو سبو ديوان شكرو أو لا يستطيع أن يمل هو وكما شيبا شيدا إيقوان ييشفتا سبو دا كرمتا وسبو دا رشن لافيا وسبو دا بايا وجم فليملل وليه بالعدل تو ولينسا ميقلا دا حركو كنسا وكيل ولينسا ميقلا دا حيك واتو مي سلطاني مي ولدشي أكنسا وانديك جيب انتا لما رنسا شي ييشفتا دن وستشهدو شهدين من رجالكم كوي شيدا انتا مزاجي قداديو دا جتكم مزاج شيدو قداديو daga cikin mazajenku ku musulmi. Fa in lam yakuna rajulayn, in ba su zamanto mazaje guda biyu ba, fa rajulun wa imra'atani, to mutum namiji guda daya, wa imra'atani da mata guda biyu, mimman tardawna min ash-shuhada, daga cikin wadanda kuke yarda da su daga cikin shaidu. An tadilla ihdahuma fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra, dan kada ɗaya daga cikin matayen guda biyu ta manta sai ya zamanto ɗayar ta tuna mata. ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا شهدوا إذا أتكراوا سو كدسكي وتكدسكي زوا ولا تسأموا أن تكتبوه كدكو قوسا كم كشي ذا كربو كدكو قوسا كربو تونن حكي كربو تاشي صغيرا أو كبيرا كرميني كوب الضني كدكو قوسا يزمون تكون ربو تاشي إلى أجله هيا زوا جا أجل انسا ذلكم أقسط عند الله وأن شين يفعل شيء أوجن الله وأقوم للشهادة شين يتميك بشهيدة وأدنى ألا ترتابوا كما شين ما في كسا كذا شكا تقدانة أكانونكو كذا في شكا أكانونكو إلا أن تكون تجارة حاضرة تيدي إذا تجارة شي وردتكي تكتيها ورد باباء ربا أكم باشبا فليس عليكم جناح ألا تكتبوها to wannan babu laifi a tsakaninku ya zamanto ba ku rubuta ta ba. Wa ashhidu idha tabaya'tum, amma yayin da kuka yi ciniki ku yi shaida, duk da yake idan tijara hadira ce babu laifi idan ba ku rubuta ba, amma ku yi rubutun. Wala yudarra katibun wala shahid, wanda mai rubutu da mai shaida kada a cutar da ɗaya daga cikinsu. Wa in taf'alu, idan kuka yi haka kuka cutar da ɗaya daga cikinsu, fa innahu fusuqun bikum, to wannan fasikanci ne, aiki na fasikanci a gare ku. Wattaqullaha, ku ji tsoron Allah. Wa yu'allimukumullah, Allah yana sanar da ku. Wallahu bikulli shay'in alim, Allah madaukakin sarki masani ne da komai. Wannan aya ita ce ayatul dain, atwalu ayatin fil qur'an, aya da tafi kowace tsawo a cikin alqur'ani. Ta kunshi hukunce-hukunce masu yawa, waɗansu malamai sun kai hukunce-hukuncen da ke cikin wannan ayar har wajen 50 na mu'amalar dukiya. Har yanzu dai muna cikin mu'amalar dukiya, an fara da sadaka aka zo ga riba, to yanzu kuma an zo nau'i na mu'amala shine cinikayya, ka'idar cinikayya. Kamar yadda na ambata cinikayya yana daga cikin babin da shari'a ta bude shi a cikin wannan al'umma domin al'umma su samu sauki kada su samu takura a cikin rayuwarsu, domin da za a ce babu ciniki da mutane za su ga cikin halin tsanani. Inda za a ce kowa sai dai ya sassaka abin da yake so, ko ya je ya nemi abin da yake so, ba zai saya ya sayar ma da wani ba, da an takura ma al'umma, to sai aka halatta mana yin cinikayya. Kuma a cikin cinikayyar ma aka halatta mana yin cinikayya da aka bude ambatansa a cikin wannan aya, shine ciniki bisa bashi. Inda za a ce ciniki dole ke kudin hannu, ke kudi hannu, bai halatta a ciniki bashi ba, aka ga an takura. Domin wata ran za ka zamanto ka zo kana son abin sayan amma baka da ikon saya, baka da kudi, ko kuma mai sayan yana so ya sayar ba kudi hannu ba a bashi, yana so dai kawai dai cinikin ya tabbata ya sayar, ko ba kudi hannu bane, don aka ce dole ke kudi hannu sai ya rasa wanda zai saya, sai ya shiga cikin takura. To shi yasa sai Allah ya halatta mana wannan. Wani ya daga cikin samaha da kuma raf'ul haraj, wato dauke takuri a dauke kunkumi da takura hukumi a cikin shari'a, babu shi. Ba daure mana hannun mu bayan da yake ba za ka iya koda ka tabus ba, akwai abubuwa da dama da za ta yi dina daga cikin samahar shari'a. Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidainin, ya ku bayi ya ku wanda suka yi imani, idan kuka yi cinikayya tsakaninku da wato da bashi, wannan a cikin wannan addain shine ciniki na bashi, kamar yadda muka ambata bambanci tsakanin addainu wal qard. Addain shine kai ciniki a cinikin da aka yi, wanda ɗaya daga cikin abin da aka musanya a cikin cinikin na ƙadini an bayar da shi, ɗaya kuma an yi lamuninsa, an sanya shi tizimma akan nauyi, an ɗora an bar shi nauyi akan haƙƙin ɗaya daga cikinsu. Mutum biyu suka zo, ɗaya ya zo da kuɗinsa na hannu, da kuɗinsa a hannu zai sai mota, wajen mai motar babu wannan motar, yace babu wannan motar amma zan iya kawo maka ita daga Kwatano. Wace irin mota ce? Ya gaya masa sifofinsa, sifofin wannan mota. End of discussion ce, full option ya faɗa, komai da komai, tana da komai da komai. Wace irin model? Yar America ko yar Japan ko yar Turai? Duk ya faɗa. Ke ce to zan kawo maka ita bayan sati biyu. Ya ba shi kuɗi hannu, kaga ɗaya daga cikin abin da za a saya shine yana nan naƙadi ne. To wannan ciniki, amma abin ɗaya wanda za a kawo baya nan, sai daga baya za a kawo shi. To wannan shine ake ce musu yana ɗaya daga cikin addain, sifar daini kenan. Idza tadayantum bidaini, wannan shine ake ce masa ɗaya daga cikin buyu'ul ajal. Sifa ta biyu, yazo zai sai mota, an saba ta'amuli da shi, ga mota a hannu, ga mota a gaba, yace ina son wannan motar, nawa ce? Ai ciniki miliyan ɗaya. Yace ya saya. To kawo miliyan ɗaya, a'a ba zan iya biya yanzu ba, sai ƙarshen wata. Yace na sallama, ya ɗauki mota ya tafi, yana bin sa bashi zai biya shi ƙarshen wata. Nan wajen a shi ma ɗaya daga cikin abin da ake sayarwar ake cinikin a kansa gashi nan, amma ɗayan yana cikin dimma. Akwai abin da ake ce ma as-saman, akwai abin da ake ce ma al-musman. As-saman shi ne abin da shi ba a sayansa sai dai a yi canjinsa, shi ne kuɗi, ba a sayan kuɗi sai dai a yi canjinsa. Duk da yake ana ce ma canji shi ma nau'i ne na ciniki, amma hakikatan ba canji ake ce masa domin ba a tafadul a cikinsa. Al-mutman shi ne abin da ake saya da kuɗi, wanda ya tara akwai al-manqul, akwai as-sabit, akwai wanda yake fixed asset, akwai wanda yake movable asset, mazauni kamar ƙasa, kamar gida, akwai kuma wanda yake ana motsa shi, shi ne kamar tufa, kamar mota, kamar abin nan a kayan gida, kujeru, abinci, duk wannan abin nan manqul ake ce mata. Kowanne daga cikinsu kuma mutman ne, haja da ake sayarwa. To idan aka yi ciniki, aka ba da saman, aka ba da musman, wannan shine tijara hadira. tijara hadira shine ainihin mutlaqul bay, ka bayar da kudi ka karba abin da zaka saya duk kuna nan a wajen wannan ciniki ba shi da iskali a ciki shine mutlaqul bay. Cinikin da zaka zo ka bayar da saman ka bayar da kudi a baka abin da zaka saya daga baya ko kuma ka bada abin da ka saya a baka abin da ka saya a ce ka biya kudi daga baya wannan shine dai ko ka ce masa dai ko ka ce masa bai'ul ajr. Waɗansu malamai sun kasa shi kashi biyu wannan bai'ul daini din, idan ka bada kudi za a baka abin da ka saya daga baya wannan shi ake kira salam ko salam ko salaf. Asalin ma'anar shi yasa ma ake ce ma bashi as-salaf, saboda ka bayar ana bin ka, ka bayar kana bi bashi, ka bayar da kudi kana bi bashi, wannan shine as-salam. Me ka bayar a cikin salam, menene ka bayar da shi aka kawo halar sama? Eh, ba a tare da mu kenan. A cikin salam me ake ba, wanne ne, menene ake kawowa a ajiye kudi gashi an karba? Eh, hajar ake karba, hajar ce aka kawo kudi, aka kawo kudi ka kawo a salam, ka ba da kudi za a kawo maka abin da ka saya. Salam shi ne tsakanin ka da mai cinikin motoci, ka ba shi kudin mota zai kawo maka mota daga Kotonu a ƙarshen wata, wannan shi ne bai'us salam. A kawo maka ka je ka karɓi kayan abinci daga kanti ka ce ba za ka biya ba sai ƙarshen wata, wannan shi kuma suna ake ana ce masa bai'ul ajal. Bai'ul ajal ciniki zuwa ga lokaci, an fahimta? Amma kowane daga cikinsu sunansa addaini, kowane daga cikinsu cinikin bashi ne. A salam kai kake bin bashi, kai mai saya kana bin bashin, kai mai kudi kai kake bin bashi. A bai'ul ajal mai kaya shi yake bin bashin kudinsa. Kowane daga cikinsu halal ne ga nassin Al-Qur'ani, tunda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidaini, idan kuka yi cinikayya da bashi. Kaga kenan Allah ya yarda ku, ko Allah bai yarda ba? Allah ya yarda. Saboda haka asali a cikin wannan halal ne kai cinikin ajali. To a nan wajen yana da kyau mai bayanin bai'us salam din nan, domin ciniki ne wanda yake tun lokacin jahiliya ana yin sa, amma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo an sanya masa ka'idodi, shi yasa malamai ma suke bayanin ka'idodin sa. Asalin yadda ake cinikin salam, yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina, wato mutane suna son manoma suna da buƙatar kuɗi yayin da za su je su fara noman dabino, mutane kuma masu kuɗi suna da buƙatar a ce sun samu dabino da rahusa, yaushe za su samu dabino da rahusa? Yayin da ake girbi. To ba lallai zaman tukan cewa lokacin da ake girbi suna da kuɗi ba, saboda haka don su tsare fara, don su tabbatar sun samu dabinon su da rahusa, saboda kuma manoma suna buƙatar kuɗi, sai su je su yi cinikin dabino, su ce dabino nau'i na Rabi'a ko nau'i na Barni ko nau'i na Rosana, gashin dai nau'in dabino daban-daban, kowace gona an san irin dabinon ta, kace zan sai dabinon ka sa'i 60 yayin da aka yi girbi, a kan cewa kowane sa'i ɗaya zan saya dinare 10, saboda haka ga dinare 600 na sa'i 10 kenan ko? Na sa'i 60, sa'i 60 ka bashi dinare 600 kuɗi, ya karɓi kuɗinsa ya soke, shi yana buƙatar kuɗin nan domin ya je ya aikin nomansa, ko ba haka ba? Shayar da ruwa da ɗaukan ma'aikata da sayan taki da sauransu, yana buƙatar wannan kuɗin. Aka tsaya tukuna wannan dabino ko bai yi ba, wannan ka tsaya tukuna. Ina gaya maka tarihi ne, ai kudin taki na ce manuwa a can da lokacin ba a sayan taki, amma dai yana buƙatar kuɗin don ya waɗansu abubuwa. Buƙatar sa da kuɗin zai sa yayin girbi la'alla sa'i ɗaya in ya tashi sayar da shi dinari 15 ko dinari 20 zai sayar da shi, amma ya yarda ya ce ka saya a dinari 10 a yanzu saboda ina da buƙatar kuɗin. Kai kuma saboda ka yarda za ka iya ajiye kuɗin naka saboda ka san a lokacin in kace za ka sai dabino sai ka in kace za ka sai sa'i 60 dinari 100 ba zai saya ba, sai ka kashe dinari wajen 200 ninkin na wannan. Kai kuma a lokacin nan saboda buƙatar ka ga dabinan tunda abincinka ne ba za ka iya yin wannan ba, saboda haka sai ka je ka dashi wannan dinari 600 yanzu ka haƙura da amfani da juya wannan kuɗin saboda maslahar da za ka samu na sauƙin dabino. An fahimta? Saboda haka kai mai saya da shi mai sayarwa kowane daga cikinku ya samu fa'ida, ko ba haka ba? Kai mai take fa'idar da ka samu? Ka samu araha. Shi kuma mai fa'idar da ya samu? Ya samu kuɗi lokacin da yake buƙata, ba sai ya jira ya tabbatar da market ɗinsa ko sai ya ga ya girbin ma ya rasa wanda zai saya. Saboda haka a cikin wannan a ce an halatta wannan ciniki akwai sauƙaƙawa ga al'umma baki ɗaya. To da Annabi sallallahu alaihi wasallam yazo ya same su suna wannan ciniki, sai ya ce man aslafa fi shay'in falyuslif fi kaylin ma'lum bi thamanin ma'lum ila ajalin ma'lum. Duk wanda yazo zai wannan ciniki na bashi, to yayi ciniki a cikin abu wanda yake sananne, yace zai kai sa'i 60 na dabino bi thamanin ma'lum, da kuɗi sananne cewa kowane sa'i ɗaya dinari 10 ila ajalin ma'lum, ya zuwa ga ajali wanda yake sananne shine lokacin girbi, lokacin wannan girbin. An fahimta? To kamata ya shiga cikin abin din salam. To amma wannan wata kila manomi ne, shi yasa ya kawo wannan. To idan ko kuma dan kasuwa kai baya da zai dauki asara ba, ya biya kuɗi sai kuma musifa ta zo dabino bai fito ba, yaya za a yi a nan wajen? To shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai umarni da wad'ul jawa'ih, a yafe musibu idan ta zo. Idan musiba ta zo sai ka yafe kashi ɗaya cikin uku na dukiyar, duk ku raba asarar tsakaninku amma a kashi ɗaya cikin uku, shine wannan maganin wannan. To amma idan tunda abu ne yawanci ana yi a cikin abin da yake bisa galibi ana samun sa, wannan shine wanda suke yi. To amma sai malamai suka dauki ka'idar a cikin dukkan nau'i na ciniki. Saboda haka za ka yin salami a wajen sayan motoci, za ka yin salami a wajen abin nan a sayan abinci wanda ake importation daga wani waje, ko sayan mai, ko sayan sukari. Abinda ba za ka iya yin salami a cikin sa ba shine sayan kuɗi. Sayan kuɗi ba za ka iya ba da duk wani abu wanda yake na riba, ko kuma duk wani ciniki wanda yake riba za ta shiga ciki, to ba za a yi salami a ciki ba. Kamar alal misali yanzu a cikin kasuwar ba za ka je ka bayar da naira yanzu ka ce ka sayi dalar da za a kawo maka, ka sayi riyal ɗin watan Nuwamba, ka sayi riyal amma sai a watan Nuwamba za a baka wannan riyal, domin an kasar riyal ɗin watan Nuwamba yana da tsada ya fi riyal ɗin yanzu tunda lokacin hajji ne, ko da yake yanzu kusan duk kuɗinsu ɗaya, ko da yake da ana tafiya umrar Ramadan. To amma alal misali a ce yanzu muna cikin Rabi'ul Awwal ne, ka ce za ka sayi riyal ɗin Ramadan, ko kuma kamar yanzu abinda ake yi a kasuwar cinikin abin nan gashi nan ana ta yi muku post kwata kwata, ana biyan kuɗi forex trading da ake ta koyarwa yadda za ka yi cinikin kuɗi. To duk mai yin wannan cinikin asalin cinikin kuɗi ya halatta, to amma akwai inda bai halatta ba, shine salami a cikin sa bai halatta ba. Alal misali yanzu ana tsammanin kan cewar America za ta farma Iran da yaƙi. Idan America ta farma Iran da yaƙi, Mabiq of Hormuz, Strait of Hormuz, wannan ɗan zirin na Hormuz inda tankokin mai kusan 60% na man duniya ta nan wajen yake bi, zai zama tokan cewa mai ba zai iya shigowa ta nan wajen ba. Saboda haka me zai faru da kasuwar mai za ta tashi, za ta yi tsada, mai zai yi tsada. Idan mai ya yi tsada, me zai faru da dala? Za ta faɗi. Kai ba ɗan kasuwa ba ne na dala. Idan mai ya yi tsada, dala faɗuwa za ta yi. saboda haka tunda an san dala za ta fadi, tunda kana tsammanin dala za ta fadi, tunda kana tsammanin dala za ta fadi, saboda haka in dala ta fadi euro zai tashi kenan. Sai yanzu sai ka zo ka ce a yanzu ga kudi hannu za ka sai euro, amma sai bayan wata ɗaya za a baka, saboda kana ganin kan cewa kimar sa za ta tashi. Yanzu idan euro a 140 yake, a 170 yake, ka san cewa nan da wata ɗaya inda za a baka euro din nan ya koma 200, saboda haka sai ka biya kudin euro a yanzu a 170, amma ba za a karba ba sai ƙarshen wata, lokacin da ya zama 200, kaga ka samu riba ta 30 kenan, in kai haka ka ci riba. Kaga salam ne, asalin salami ya halatta, to amma banda a wannan surar, domin ba za ka, domin sura ce wanda yake akwai haram a ciki, akwai riban nasa, don haƙƙin canjin kuɗi a zamanto hannu da hannu, ha'a wa ha'a. Sai dai ka sai euro din yanzu a 170, ka yadda ka saya, sannan ka jira, idan a lokacin nan ka ga kan cewa ya kai 200, bai kai 200 lokacin ka saya ka samu riba, domin amma ka ɗauki kaya da ka ɗauki asara. Amma yayin da ka saya baka karɓa ba, ka ce ba yanzu za ka karɓa ba sai daga baya, to a lokacin nan ka ga shi wanda yake zai sai maka zaki tashi a cikin hasara. Ta yi a lokacin nan da ya karɓi kuɗin ya zamanto a lokacin da zai baka wannan euro ɗin kimarsa ta fi 170 ɗin, ninkin ba ninki, kuma ba yadda zai yi, saboda ya riga ya ci. Wannan sura kenan. Ko kuma kai cinikin, kai cinikin kamar yadda za ka yi yake duk wani abu wanda yake na riba, wuri shi ma ya shiga cikin wannan. Kamar alal misali, ka bayar da alkama yanzu, ka ce ka sai alkamar da za a yi girbi a cikin Disamba, ku yi musanyen alkama, ka ce ga alkama ka yi salami da ita da alkamar da za a baka a ƙarshen a cikin Disamba, shi ma wannan bai halatta ba, saboda riba zai shiga ciki. Saboda haka sharaɗin yin salam kar ya zamanto abinda aka yi salami a cikinsa ɗin duk jinsi ɗaya ne wanda yake bai halatta a yi riba a cikin, bai halatta a samu jinkiri wajen cinikayya da juna ba. Dole ne, an fahimta ko ba a fahimta ba? Me iskalin? Sama da me aka sai dabina? Da kuɗi aka saya, ka saye shi da dabino jinsin kansa, ya zamanto cewar ya zamanto akwai abin da ke ciki ra ra'su malis salam, shi ne kuɗin da za ka bayar na salami, dole ne ya zamanto ba jinsin abin da za ka saya ba ne. Ka ba da kuɗi, ba a cewa ne bai halatta ba, ka ce ka ba da alkama yanzu, ka sai alkamar Disamba da alkamar yanzu, bai halatta ba, da kuɗi za ka yi. Ai da yake ka sai alkama da alkama shi ne bai halatta ba, ka sai alkama da alkama tare da jinkiri bai halatta ka yi salami tsakanin alkama da alkama ba, amma tsakanin kuɗi da alkama, tsakanin kuɗi da dabino, kuɗi da mota, kuɗi da tufafi, kuɗi da kayayyakin da ake sana'antawa a China, duk wannan za ka iya yi. Idan ra'su malis salam dole ne ya zamanto kuɗi, shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam, shi yasa malamai suka sanya sharadi, sharuɗa a cikin cinikin salami, sharaɗi guda shida ga abin da za a yi salamin a kai, da kuma sharaɗi guda uku ga abin da yake za ka bayar, shi ne kuɗin da za ka bayar kuɗi hannu. Abin da za ka saya dole ne ya zamanto fi zimma, wato bashi ne kai za ka kawo, kai wanda aka saya daga wajenka za a nemi ka kawo, amma in abin yana nan ka bayar ba salami ba ne. Sannan kuma dole ya zamanto mausufan, a faɗe shi da sifa, ba mu'ayyani ba, ba za ka ce wannan motar ina son in cinikin salamin ta ba, domin tana ne ko domin sanan naci, sai dai ka bada sifofinta, ta zamanto mausufun fi zimma, ka faɗi sifar, ka ce ga nau'in motar, ga ƙarfin injinta, ga garin da aka yi ta, ga iya shekarun da ta yi tafiya, duk wannan ka faɗi shi. Duk wani sifa wanda yake zai tasiri akan farashin wajibi ne a faɗa, domin in ba faɗi sifofin ba to zai zamanto kan cewa akwai garari kenan, an sayar maka abin da baka sani ba. Shi ne wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa falyuslik fi kailin ma'lum, a cikin awo wanda yake sananne. Sannan miqdar, adadi, ka san gwargwadon abin da za ka saya, dole da ka san shi. Idan abinci ne ka ce sa'i guda, in mota ce adadi kaza, in tufafi ne kirmi kaza, ko bandir kaza, ko abin nan dila kaza, a kowane dila an san ga abin da ke ciki. Sannan kuma ajalin ya zama sananne, ga lokacin da za a kawo, a faɗi lokacin da za a kawo, da iyakantawa, sannan ya zamanto kuma kan cewar a kada ka ayyana kace sai na waje ka sai na gari kaza, a sannan abinda za a samu zai iya samuwa a koyaushe a ko'ina, ba za ka yi salami akan abinda za a je a yi nutso a cikin ruwa a ce za a ɗauko shi ba, murjani, inda baka sani ba ko za a samu wannan murjanin da wannan sifar da ka bayar ko ba za a same shi ba, wannan ba za a yi salami a cikinsa ba. To sannan kuma kuɗin da za ka bayar shi kuma sharaɗinsa ya zamanto an san jinsin kuɗin, ka faɗa kuɗin da za ka bayar naira ce, dinari ne, azurfa ce, dala ce, euro ne, mene, dole ne ka faɗi jinsin kuɗin, sannan kuma ka san kuɗin miƙidaran, ka san miƙidaransa ka ayyana ga iya adadin kuɗi ɗin, miliyan ɗaya, miliyan biyu, dubu ɗaya, dubu goma, sannan kuma ya zamanto hala ga shi ka kawo shi a nan yana nan take, ba zai zamanto ya zamanto ba shi ba, ba za ka ce mu yi ciniki yanzu zan sai mota nau'i kaza a ranar za a kawo min ita 30 ga watan Ramadan, ni kuma kuɗin zan ba ka kuɗin 20 ga watan Ramadan, wannan bai halatta ba, domin ya zamanto addainu diddain, kana bi na ina bin ka, ba a irin wannan cinikin a shari'a. To idan aka cika waɗannan sharuɗa to bai usalam ya halatta, wanda yake wannan hanya ce da dama wanda yake yawanci za a ga mutane muna fadawa cikin sakon Allah ta rashin tabbata waɗannan sharuɗai, ta inda cinikin Bahaushe na sautu ko sautarere kace idan ka je zai je umra, kace idan ka je da Allah ka siyo min abin nan, ka siyo min video camera, baka bashi kuɗin ba amma kuma kun yi ciniki a haka, yace zan siyo maka, sannan in ya dawo kai baka bashi kuɗin ba amma ka ga masa kana so, saboda haka shi kai kana bin sa video camera, shi kuma yana bin ka kuɗin video camera, kuma ba riga an sai an yi cinikin ba, to wannan bai halatta ba, domin ya zamanto addainu biddain, in kana so ya zamanto kan cewa ka bashi kuɗin, ko kuma ka ce bashi na da yake wajen ka kuɗi kaza, ka sayo min video camera mai ta kuɗi ka iri kaza iri kaza, saboda haka yace to video camera iri kaza ga kuɗin ta, saboda haka yace ya yadda a kulle ciniki a haka, amma ba a bayar da kuɗi ba a zo a ce za a yi wannan, ya zamanto kan cewa wannan ya daga cikin abu da bai halatta ba. To kamar yadda nake cewa wannan nau'i na ciniki ya shahara, ana ta yin sa a kasuwar duniya ta kuɗi, ta kasuwar kuɗi, da kasuwar da ake nema yanzu a buɗe ta da wanau, kasuwar ta yadda kayan masarufi. To abinda ka'idar kawai da ake kula a nan wajen, kada a shigar da riba, kada a shigar da irin wannan bai'ud daini biddain, ya zamanto bashi na tsakanin mutane, kai kana bi kai ana binka. To sannan Allah maɗaukakin sarki yake wannan da ya nuna mana halaccin assalam, ɗaya nau'in na ciniki na albai'u biddain shine bai'ul ajal. Bai'ul ajal, bai'ul ajal shine a zo a baka abu a ce ka biya daga baya. To wannan wajen biya ɗin za ka iya biya jumlatan da kuɗi hannu bayan wata ɗaya, ko kuma a raba maka shi ka rinka biya akai-akai, domin biyan abu akai-akai ya halatta. Mun samu asalinsa daga fi'ilin Annabi sallallahu alaihi wasallam, daga fi'ilin Aisha radiyallahu anha, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da Aisha akan wannan. Barira baiwa ce da mutanenta suka ce mata ta je ta sanshi kanta ta rinka biya duk wata ga abin da za ta biya, sai zo ta nemi taimako wajen Aisha radiyallahu anha, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ki tsaye ta mana ki biya, in ya so ki ce keke za ki zamanto maularta, keke kike da wannan ni'imar ɗan tata. Mutanenta suka ce ba su yadda ba. A shahid a nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wannan ciniki da ake, an ɗora ma Barira nauyin ta biya ta fanshi kanta da hanyar biya duk wata ga abin da za ta rinka bayarwa. Don haka ya halatta ka sai abu ka rinka bayarwa daki-daki. Alal misali yanzu abin da waɗansu bankunan suke yi na sayar da kwamfuta, akwai banki da suka zo suna sayar da laptop computer da generator, ma generator a ce an sayar maka da generator, ko da yake na generator nan na riga na gano kan cewa wata dabara ce ta riba suke yi, amma na computer su suka saya. Idan su banki suka siyo computer suka zo suka baka, zaka sai computer duk wata harin da daukan 10,000 computer ce wanda yake inda zaka sai ta a kasuwa 120 amma su sa sayar maka a 170 duk wata kana biyan 10,000 a cikin wata 17 ka gama biyan computer ka zama taka wannan ya halatta bai'ul ajal to amma me yasa kuma inda kudi hannu ne zaka kai 120 fa amma kudi zuwa ajali 170 eh domin wannan maimakon wannan ajalin saboda kai kana ba za ka iya biya lokaci a wannan lokacin ba saboda haka tunda ba za ka iya biya a wannan lokacin ba an yi maka musamaha dan haka dole ka biya bisa saboda yadda ake sayarwa a kasuwa shi kuma ya hakura ba zai karɓi kudin sa na hannu zai je biya a lokacin dan haka yana buƙatar ƙarin riba a wannan shari'a ta yadda da wannan tunda asalin sa shine as-salam idan ya zaman tukan cewa tunda yana daga cikin abin da Allah ya halatta idan ta daya antu idan ta daya antu bidaini in kun yi ciniki bisa bashi bisa lamuni dan haka irin wannan ciniki ya halatta to sai cinikin haya purchase cinikin haya purchase idan ce irin wannan bai'ud daini ne kaga babu iskali kamar alal misali kamfanin da yake kamfanin Honda ce ga motocinsu na Honda maimakon mutum ka zo ka saya kudi hannu ka kawo miliyan 1 kudi hannu sauran miliyan 2 da rabi ka rinka biya a hankali duk wata ga abin da za a rinka dauka in kai ma'aikaci ne ma a je a yi ta'akudi tare da ma'aikatarka to wannan ya halatta amma wannan ba shi ne haya fashe ba ko shi ne haya fashe ba ba shi ne haya fashe ba shi haya fashe ba shi za a baka ko na motar wajen abin da ina mai tambayar haya fashe din nan da Allah eh ah na fa ina ne wanda ya tambayar haya fashe da zo ba ni mun ban bani ina a kai malam sai ne hasar kasance ya haya fashe ake oh sun saba mai ne ne haya ake haya fashe okay wato idan ya biya 2000 idan ya biya 200 ba shi ya zama tona ka amma a wannan lokacin idan wani abu ya samu mashin din a wannan lokacin idan ya fi karfin sa to wannan gaskiya asali ya zama tokan cewa bai halatta ba domin ijara ce ta haddace ne to amma saboda haja waɗansu malamai a wannan zamani sun yi fatawa da halaccin ta shine al-ijaru al-muntahiyatu bi tamlik ya zaman to an baka hayar abu baka mallake shi ba har yanzu mallakar wanda ya baka hayar ne tunda mallakar wanda ya baka hayar ne kaga kenan duk babban gyara shine zai amma yana biya idan ya gama biya to kuma sai ya zaman to kan cewa ya dauki wannan mashin din ya zaman to nata wannan shine wanda malamai suke fatawa da shi cewa al-ijaratu al-muntahiyatu bi tamlik saboda haja suke cewa ta halatta amma bai'ul ajal bane sai dai murakkabi ne daga bai'ul ajal da ijara an hada shi da ijara da kuma ciniki duk a tare to saboda haja waɗansu malamai sun halatta wannan akwai malamai da suke tawakkufi akan wannan amma abin nan saboda al-asl a cikin mu'amala halacci ne har sai haramci ya bayyana a ciki dan haka a cikin wannan babu fuskar hani a zahiri wallahu ta'ala a'lam amma idan da a ce bai'ul ajal shi mai babur idan ya dauko sai ya baka babur yace ka rinka biyan sa duk wata a cikin wata 10 za ka biya shi 200 ko ba haka ba amma duk abin da ya samu mashin din nan duk abin da ya samu wannan mashin din kai ka jiyo kai zaka gyara mashin naka ne idan ma mutu ya lalace sauran kudin mashin yana kanka dole sai ka biya ni ba zan dauki asara ba to wannan shine bai'ul dain wanda ke babu iskali a cikin wannan sai dai kana yana wanda ya kada babur ya bayar yana buƙatar abin da zai tabbatar da haƙƙin sa dan ta yi na baka mashin ka gudu ba abin da zan sani to shine sai Allah ya kawo mana shine Allah ya bayyana mana a cikin wannan ayar a rubuta domin mai haƙƙi ya tabbatar da haƙƙin sa ko kuma ayi jingina shine wanda zai zo a ayar da za ta zo da bayan wannan ayi jingina to nan kun ga kenan bai'ul ajal duk ta fuskar biyu din ya halarta sawa'un ta fuskar as-salam ko ta fuskar bai'ul dain shi ko haya fa ce wannan ba za a ce bai'ul dain bane shi wannan abin da ake kira ne ijara ce wanda yake take karewa da ciniki a ake sayar maka da abu da shiga cikin babin bai ubbe ni ba, amma kamar yadda nace malamai sun halatta ta wannan abu ne daga cikin wannan haya ba ce tsinke ne tambaya. Sai mu dawo kan ayar inda Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamma, ya kuwa wanda suka yi imani idan kuka yi cinikayya da bashi ya zuwa ga ajali abin ambato, sawa'un ta bai uddani ne ko kuma sawa'un ta bai ussalam ne. Malamai kuma sai suka yi ilhaqin alqard bashi dan da za a juya maka kuɗi, in aka baka kuɗi to shine Allah duk akan wannan biya shiga cikin daini ya shiga cikin bai uddain, Allah yake faktubu rubuta 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 ciniki wajibi ne ko ba wajibi bane yayin da aka ciniki na bashi, zahirin sa wajibi ne saboda Allah yake faktubu, amma jama'irin malamai sun ce ba wajibi bane, kadan ne daga cikin malamai wanda suka ce wajibi ne, jama'irin malamai sun tafi akan cewa ba wajibi bane, domin ne domin Allah madaukakin sarki ya ce in kuna hali wanda ba za a iya rubutu ba, shine ayar da za ta zo yace ayi jingina, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbuda, jingina ku ba wajiba bace din ijma, to tunda kuwa an kamanta yin rubutu an sanya kai jingina a maimakon rubutu, wato jingina za ta iya tsayawa a matsayin rubutu kenan ko, to ita kuma jingina ba wajibi ba ce, saboda haka abinda za ta tsaya a matsayin ta ma ba zai zama to wajibi ba. Sannan Allah madaukakin sarki ya ce abin nan Allah madaukakin sarki ya ce fa in amina ba'dukum ba'da falyu'addi alladhi utmina amanatahu, in sashin ku yayi aminci ya amince ma sashi, to wanda aka amince ya bayar ya mayar da amanarsa, ma'anar wannan kan cewar hatta jinginan ma ba sai an yi ba in akwai aminci, saboda haka nuna kan cewa tunda jinginan ma ba sai an yi ba in akwai aminci, abinda ta tsaya a maimakon ta shine rubutu shi ma ba sai an yi ba in akwai aminci. Wannan shi dalilin jumhurin malamai cewar wannan umarni ba wajibi ba ne, amma umarni ne na shiryar da al'umma cewa ya ku al'umma saboda ku zauna lafiya, saboda al'amuranku su daidaita, ya ku al'ummar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idan kuka zo yin ciniki, idan kuka zo yin mu'amala ta ciniki wanda yake akwai riba akwai bashi a ciki, ta ɗaya daga cikin fuskoki ta wajen mai saya ko ta wajen mai sayarwa, to ku rubuta, ku rubuta domin maslahar kanku, domin maslahar al'umma gabaki, domin maslahar ku ya ku wannan al'umma. Saboda haka wannan umarni ne na al-irshad, umarni ne na wato soyarwa da kuma nuna ma al'umma abinda yake je sai su ya zuwa ga gaci. To sannan Allah madaukakin sarki yace faktubu ku rubuta wa yaktub bainakum katibun bil adl, wannan ita ce matsala da zata biyo baya, an umarci al-katib mai rubutu an yaktub mai rubutu, wato wanda ya iya rubutu ya yi rubutu, ma'ana wanda Allah ya bashi wata sana'a, wanda Allah ya bashi wata kwarewa, wata kudura, wani iko akan abu, to ya amfani da wannan ikon nasa domin taimaka ma al'umma, kuma wannan umarnin wajibi ne akan sa ba wajibi ne akan sa ba domin sai dai idan ya zama to ya ayyana akan sa ne, in ya ayyana akan sa to zai iya yi, amma ba lallai ne yayi dole ba, zai iya karban kuɗi sawa'un daga baitul mali ko daga wajen su waɗanda haƙƙin yake a kansu, shine kamar kuɗin da lauya yake karba wajen rubuta contract tsakanin mutane, wannan yana da asali. Allah ya ce ya rubuta wannan, wato umarni ne aka bashi an halatta masa kan cewa ya nemi kuɗi ta wannan rubutun da yake, sai dai kuma kada ya zalunci mutane, sakan kuɗaɗen lauyoyi sai su da abin da za su rubuta ta kontragi sai sun karbi kashi 10 ko kashi 20 ne ma suke karba kashi 10 na kimar abin da ake yi, to su ji tsoron Allah kada su zalunci mutane. Allah ce wa yaktub bainakum katibun bil adl, ya zamanto in zai yi rubutun ya rubutu da adalci, shi yasa ne ma suke ce ma rijistra din shari'a, rijistra din kotu a kasashen Larabawa suke ce masa katibul adl, mai rubuta adalci, to in zai rubutu mai rubutu ya rubutu da adalci, anan ne aka shafanta adalci akan shi kansa mai rubutun, ya zamanto adali ne shi بيان عدل يجب إن شاء الله أجبا أي أن يكون عادلا في نفسه لأجل اعتبار كتابته يزمنتو عادلي أكن كنسا سبو ذا يعني فايدة وأنه ربوتنا تقوب أكبا ربوتنا تسيني في زمنتو شيدا تو أمبا عادلي نبا تاري كمار أنسر بشيدا دك وجنبا عادلي بكينا تو تنبا أنسر كان تتشعى ذا أدوغر على ربوتنا ستنهاك شما دول يزمنتو عادلي أكنسا عادلي أكن كنسا أما فاسكي بذا يعني فايدة مغنى سبو جن شيدا ولا ربوتنا سوجن ربوتنا ثمان أبو نبيو wajibine akan sai ya adalci a adalci a tsakanin su kada ya tarkate zuwa ga kai daga cikin su saboda kusanci ko saboda aminci ko saboda zumunci ko saboda abokantaka ko makamantan wannan wajen rubutun ya zama to ya shigar da wani abu wanda yake zai cuci daya ya tabbatar da maslaha ga ɗayan wannan in yi haka bai yi adalci ba gashi kuma Allah ya ce wal yaktub bainakum katibun bil adli bai yi rubutu da adalci ba sannan kuma ya zama to masani ne da yin rubutu da rubuta wato contract arifan bi kitabatil wasa'i wa ma yalzamu fiha kullu wahidin minhuma ya san dukkan kaidodin rubutun wasa'i mun san rubuta contract kamar da lawyoyi suke karantawa suke sanin sigar kowace contract ga yadda ake rubuta ta a cikin fiqh shari'a cikin fiqh musulunci ma duk akwai wannan in ka karanta sharhin mai yara na tufa duk za ka ga sigar sigar yadda ake rubuta daurin aure sigar yadda ake rubuta abin nan jingina sigar yadda ake rubuta adadin salami sigar yadda ake rubuta abin nan adadin far duk wani sigar wakala sigar abin nan sigar lamuni duk wata sigar ta shari'a malamai na fiqh sun bayani yadda ake rubuta ta kamar yadda ake koya ma lauyoyi sigar da wani irin turanci wanda yake ba na zamanin nan ba wai dan ma sarka koya kai ma sai iya rubutawa sai dauko turancin da aka daina yin sai shekara 200 shi za a dauko wannan a ci da wannan sigar suke rubutawa duk duk ba giro ne to amma dan ilimi ne da wajibi ne ka san shi sai dan me yasa suke haka dan ba sa so kowa ya sani sai ya ji ya karanta wannan ko babu laifi mutane su tsare shari'a abin nan su tsare shari'a su dan saboda kawai wani shige ya shiga tunda Allah ma ya ce ba kowa ne ya rubuta da ce wal yaktub bainakum katib mai rubutu ya zama to shine zai yi rubutun saboda haka sai an je an koyi ilimin an koyi yadda ka'ida take shi sa malamai fuka hawo a cikin shari'a ba su take da wannan ba wala kibba lakum katibun bil adl to sannan idan aka samu wannan rubutu din wanda ya rubutu in aka samu to tamkar matsayin shaida ce tamkar matsayin shaida ce matsayin idan shaidun suka zama to sun mutu amma aka samu wannan takardar za ta tsaya a matsayin shaidu sannan Allah ta'ala ya ce wala ya katibun an yaktuba ne rubutu kada ya rubutawa ai lawanta ne umman manna Allah alaihi bi ta'limihi alkitaba an yaktuba bainal mutadayyinain wanda Allah ya masa baiwar iya rubutu na sanin ka'idar contract yadda ake rubuta waɗannan contract din to kada ya rubutawa tunda Allah madaukakin sarki kamar yadda Allah ya masa ihsani da bashi wannan ilimi to shi ma ya isani ga bayin Allah waɗanda suke mabukata kan rubutu ya rubuta musu kada ya rubuta musu ko kuma kada ya san cewa ba za su iya biya ba ya ce dole sai sun biya kamar an zo magada ne an zo zai musu rabon gado an ce ana bukatar abin nan rubutun lauya ko shaidar lauya a nan wajen in kuma bayan ba su da shi gadon bai saka kara ya karya ba da shi sai sun bashi abin da ya kuma zai cinye rabon gadon nasu gaba shi dai sannan zai musu wani to wannan in yayi haka bai yi ihsani ba bayan shi kuma Allah ya masa ihsani ya masa baiwa da abin da shi bai sani ba Allah ya sanar da shi sannan Allah ta'ala ya ce wala bakatimu an yaktuba kama allamahu Allah wallin lil ladhi alayhi alhaq فليكتب تو يربطون وليمن الذي عليه الحق وان ده حق يك كانسا يشفتا واتو معناه شي مي ربطو كده يربط في ابن ده وان ده حق يك كانسا يربطا يجي مسا يجي غاشي ني واني ناي تنيكي ده واني تنيكين ابو كذا اكن كدي ابو كذا زن بياشي لوكتي كذا كو كما زن باشي وانا ابن ا لوكتي كذا ba shine zai ce ga abin da zai ba shine zai rubuta abin da ya ga dama ba wanda haƙƙi yake kansa shine zai rubuta wanda zai imla'i din shine wanda ba shine yake kansa saboda haka a cikin salami waye zai imla'i a cikin cinikin salami ne kawo ko wanda zai kawo kaya a cikin bai'ud-dawa a cikin bai'ul-ajal wanda ya karba wanda zai biya kudi shine zai yi shifta shine wanda yake Allah bi alaihi alhaq sannan Allah madaukakin sarki ya wajibi ne akan mai yin rubutu ya bayyana dukkan haƙin da ke kansa wala Allah ya ce wannan mun dauke shi daga fadin Allah ta'ala wala yabhas minhu shay'a kada ya tawaye wani abu daga cikin wannan haƙin haƙi kamilan da yake kansa ya rubuta idan alal misali a cikin haƙin an ce yayin da zaka kawo mun motar mun yi ciniki a nan Kano amma an ka tashi kai mun mota maradi zaka kai mu shi kuma baya so amma kuma yana son a yi ciniki da ya tashi rubutawa sai ya ki fadin cewa gashi a maradi zai biya kaga nan wajen ya kawai wani abu da ke cikin haƙin da ke kansa to wannan in ya haƙa ya saba ma Allah wala yabhas minhu shay'a kada ya kawai wani abu da ke cikin haƙin da ke kansa sannan a cikin wannan ayar malamai sun dauki ka'ida kan cewa iqrarul insani ala nafsihi maqbul mutum ya yi iqrari akan kansa cewa haƙi da ke kai abu kaza haƙi ne a kaina maqbul wannan abin karɓa ne ba za ka ce a to ai ka zo ka shaida a kanka ba za ka kuma magana ka ba a kan kanka a'a mutum ya shaida a kan kansa za a karɓi wannan shaidar ta sai dai idan iqrarin na maslaha ce wanda yake zai samu in yana cikin halin maye ba za a karɓa ba wannan ba za a karɓi ikirarin a mashayi ba mashayi ba za a karɓi ikirarinsa ba amma za a duk abin da ya laifi za a hukunta shi la yaqbalu sakra a menene me wadin nan yake cewa a na banta farkon baitin a iqrarul uqud idkun bal ma jana idkun talaqun wal hudud ba a karba daga cikin me wanda yake cikin maye ba a karban iqrarin sa a la yawa la yalzamu sakrana iqrarul uqud bal ma jana idkun talaqun wal hudud ba dukkan iqrarin da mashayi yayi la yalzamu ba zai lugunce shi ba idan yace haƙi kaza shine a kaina wannan ba zai lugunce shi ba in ya zo shifta a nan wajen in yana cikin za ka iya suka akan shaidar ka ce ai lokacin da yayi wannan shiftar aka rubuta yana cikin halin maye wal uqud haka zalika uqud ciniki idan mashayi ya zo yayi ciniki idan mashayi ya zo yayi aure za a bata wannan auren dan haka in kana neman mace kuna rigima da wani ya riga ta ya kasa ka aka je aka daura aure aka ce an riga an yi aure kai kuma kana da shaidar cewa lokacin da aka yi aure yana cikin maye sai ka je ka shuka wajen alkali ta alkali warware wannan auren sai ka je ka nema domin mashayi idan ya agabi ba za a karɓi agabin sa bayan da yake cikin shaida bal ma jana sai dai jinayar sa wannan tana lazama sassa idan yayi laifi za idan yayi jinaya in ya ji ma wani ciwo a cikin halin maye za a yi masa kisasi in kuma yace ba ya kai kisasi za a tilasta sa shi ya biya diya haka dalika at-talaq in ya saki matarsa a cikin maye ta saku wal hudud haddi in ya haddi in ya idan ya a cikin maye ya je ya kazafi za a yi masa bulalar kazafi a cikin maye ya je ya yi zina za a yi masa haƙƙi za a yi masa haddin zina to nan a shahid a nan wajen iqrar duk wanda wannan a cikin wannan ayar wal yuminu nabi alaihi alhaq ya nuna mana cewa iqrari karɓaɓɓe ne a cikin shari'ar musulunci sai dai iqrarin mashayi shi wannan ba a karɓan iqrarinsa tunda gashi an ce yayi imla'in haƙƙin da ke kansa لأن الله أمر من عليه الحق أن يمل على الكاتب دم الله يا أمر شوان بحق يكي كنسا يملا يشبتا أكم مربوشي فإذا كتب إقراره بذلك ثبت موجبه ومضمونه دا هكا إذن يربوت إقراره تدونا أبند وني إقرار يكي وجب كاوا دا أبند يقنسا يا تبتتنا وهو ما أقر به على نفسه شين أبند إقراري أكم كنسا ولا يدعى بعد ذلك غلطا أو سحوا كوبا دقا بايقوا يأتي أي كسكور يأي كورب كنواي يأين دي وانا يشبتا بزا أتب وانا ما دنا ya riga ya tabbata sannan daga cikin a cikin wannan ma malamai sun dauki wata ka'ida shine cewa man alayhi haqqan min al-huquq allati al-bayyinatu ala miqdariha wa ala miqdariha wa sifatiha min kathratin wa qillatin wa ta'jilin wa ta'jil anna qawluhu huwa al-maqbul duna qawli man lahu al-haqq cewa yayin da mutum yazo yayin ikrari wanda yake haƙi na kansa haƙin shine a kansa idan ya zo yin shaida to magana sai take ake karba ba maganar wanda haƙin yake nasa bane idan mutum ya zo ya ce abinda ake bi na dubu ɗari to magana ta za a karba shi wanda yake zai ce a ƙarya yake ba dubu ɗari ne a kansa ba dubu ɗari biyu ne maganar wanda za a karba maganar wanda za a karba shine maganar wanda yazo yake yake haƙi yana kansa shi kuma mai haƙi ne cewa a ƙarya yake dubu ɗari biyu ne sai a ce zai kawo shaida ba za a karɓi maganar sa ba saboda haka sahibul wanda yake mai ikrari wanda mai haƙi wanda haƙi yake a kansa shine koyaushe al-mudda'a alayhi a wajen shari'a shine wanda ake alqawlu qawluhu za a ce shaida sai dai wanda yake sahibul haqq shine za a ce albayyana take kansa shaida take kansa sannan daga wannan ka'ida duk malamai suka dauki cewa duk wani wanda yake da haƙi a kansa wajibi ne bi halatta ya tawaye wani abu daga cikin wannan haƙin ba komai girmansa komai ƙanƙantarsa sannan idan kuma ya zamanto cewar wajibi ne cika wannan haƙin sannan mu koma mu kai wajen faɗin Allah maɗaukakin sarki fa in kana allazi alaihi alhaqqu safiha idan wanda haƙi yake kansa safihi ne as-safih shine wanda bai iya tasarrufi da dukiya ba wanda yake da ɗan taɓin hankali ko kuma ba shi da cikakkiyar basira wanda ake kullum ake tunki ana dukan hancinsa wannan shine safihi an fahimta akwai wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi wani hatsari sai zaman to hankalinsa ya ɗan taɓu amma kuma gashi yana da ciniki ɗan uwansa suka ce kullum yaje ciniki in ya dawo in yace ga abin da ya saya ya ce nawa ka saya ka da hannu a ka ka tayar haka an doke hankali kullum sai uwansa suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah sai masa hajaru al-hajar shine ka hana shi tasarrufi kace duk wanda yake ciniki da wani to shi ya jiyo cinikin nan ba tabbatacce bane kada wani ya ciniki da shi to ɗan uwan suka ce a hana shi ciniki ma'ana duk wanda yake ya ciniki sai a kwace kamar wani karni na ga wani mutum mahaifinsa ya sami irin wannan a cikin azumi dan Pakistan ya zo yana bara a cikin masallaci ana mai riyal biyar na bashi mai riyal ɗaya na bashi a Saudiya ne a Madina ne mai riyal goma na bashi wannan bawan Allah tsoho ne ɗansa yana wajen ɗan ma shi ma dattijo ne sai kawai ya ga ubansa ya zaro riyal 500 ya danka wa dan Pakistan dan Pakistan yana karɓar 500 sai dai na bara masallacin sai ya fita ya sai dai na karɓar na sauran mutane an ba su 500 gaba ɗaya a nan take sai uban ya ce zo sai dan ya bi shi waje ya ce me ya baka ya gani sai ce zo me ya baka ya nuna yake a me ya yi nuna yake nuna min abin da ya baka sai ya buɗe hannun sai ya ga riyal 500 ce kuwa sai ya ce kawo sai Allah ya baka riyal 500 sai ɗauki riyal 10 ya bashi to kaga wannan wanda aka tabbatar da kan cewa hankalinsa haka yake to ba za a ce tasarrufinsa tabbatacce bane kaga nan ba za a ce yake ta da gobe ba tunda asalin tabbatarsa ba zartarsa ba ce domin wannan hukuncin safihi ne wanda tasarrufinsa bai san ciwon abin ba ba su da cikakken hankali to wanda wannan mutum da suka zo ɗan uwansa suka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yi masa hajaru sai yake sai ya hana shi sai ya rasula bazan iya barin ciniki ba ni da bazan iya daina ciniki ba to shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi ka'ida yace to kullun idan kai ciniki kace la khilaba walakal khiyab thalatha layal kace kada a cice ni kada a dauki hanci na kuma an bani zabi kwana uku wato duk cinikin da yayi ya faɗi wannan kalma ya sharadi to Allah ya saboda wannan hadarin wannan cutar da ya samu hatta khilaba din ba ya faɗi sai rinka cewa hidaba saboda ta taba harshen sa kace la hidaba to in ya faɗa haka akwai wani da yazo wani da yazo wannan cinikin da shi ya doki hancinsa sai yazo yace a dawo masa da cinikin sai yace dan ne yace ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bani khiyar ya bani zabi cewa kwana uku ina da zabi ko in tabbatar da ciniki ko kan na tabbatar da shi to da ya tabbatar sahabbai suka shaida cewa eh haka ne to sai dawo masa da cinikin sa aka bata ciniki to wanda yake safihi hukuncin sa kenan a cikin shari'a wanda bai iya tasarrufi da dukiya ba wanda yake wawa idan ya tasarrufi idan aka yi masa hajaru shine alƙali ya ce wani ba zai tasarrufi da dukiya sa ba to duk wanda ya je ciniki da shi cinikin nan a batacce yake amma in ba a masa hajaru ba amma an tabbatar yana da safaha an tabbatar yana da safihi ne to yana to za a tabbatar cinikin zai tabbata amma akwai khiyar akwai zabi za a ba mu shi wa ɗan uwansa su zo su ga cinikin idan suka ga kan cewa an cuce shi to sai su zasu na da haƙƙin su warware cinikin to nan wajen nau'i na farko kenan Allah ya faɗi irin sa as-safi to shi ne wanda Allah ya kitawa la tu kisfaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama kada ku ba masafi hai dukiyar ku wanda Allah ya sa ku da ita ce kuke rayuwa kada ku danka musu dukiyar su wato in ka lalunci dukiyar mutum wanda ka san bai yi tasarrufi da dukiya ba in za ka ba shi kuɗin da zai ishe shi a wata ɗaya a cikin kwana uku sun ƙare to wannan za a yi hukunci akan cewa safihi ne to Allah ya hana ku ba su kuɗi ku danka kuɗi a kansu sai dai a kula da dukiyar su aw da'ifa ko kuma mai rauni ne kamar yaro ne mai ƙarancin shekaru shine wanda yake haƙƙin na kansa shi dai yake cinikin ko kuma mai yawan shekaru amma yana da raunin hankali girma ya zo masa yanda yake baya shi da sauran basira bai san maslaha ba bai san barna ba Allah ya yastati an yi lilla huwa ko kuma ba shi da ikon yayi shifta saboda bebe ne ko saboda ba shi da lafiya yana kwanciya a kan akan gado amma kuma ya yadda ai cinikin amma ba zai iya yin shifta cewa ga haƙƙin da ke kansa ba ko kuma yana nesa ko babu telefon ko kuma ba ko kuma mai cinikin bai da aiki ta telefon ba to duk a cikin ɗan ɗan zaman ta ɗaya daga cikin waɗannan halaye ne falyumlil waliyuhu bil adl to waliyinsa yayi shifta da adalci shi yazo yayi imla'i ya ce haƙƙin da ke kan wanda nake kula da shi nake jikin lamarin sa shine kaza sai a rubuta ko wani ɗaya daga cikin irin waɗannan as-safi yawanci alwali shine mafi kusancin walita waliki na aure na asibci a kan mutum in yaro ne ubansa in ko ba yaro ba ne to wanda ya fi shi waliki ana saɓani uba ɗaya shi ne ya fi ko ka uba a wajen imam malik ɗa shi ne ya aula da waliki a wajen imam ahmad uba sannan kuma sauransu a bisa tartibin kusanci wajen cin gado idan ko babu ɗaya daga cikin ƴan uwa ko ɗaya daga cikin dangi na uba to alƙali zai iya sanya wasiyyi wanda yake wanda alƙali ya sanya ya zama waliyyi akan yaro ko waliyyi akan safihi wanda ba shi da cikakken hankali ko kuma wanda shi kansa wanda ba shi da ikon yayi shaida akan kansa ya wakilta shine ya sanya ya ba shi abinda ake cewa wakala shine power of attorney ya bashi haƙƙin wakilci haƙƙin wakala to wannan shine aula shine waliyyi shi ake nufi to shi ma Allah yake idan zai yi shifta din yayi ta bil adli da adalci to a shi lokaci ya kure ga sauran masail da ke cikin wannan aya sauran 32 na dauki duk masail din da al-Sheikh Abdulrahman ibn Nasir al-Sa'di ya kawo wajen tafsirin wannan aya wanda yake fitar da matsaloli waɗanda suke na ƙa'idodin shari'a ɗin nan mai albarka kusan guda 50 daga cikin wannan aya za mu tsaya insha Allah gobe sai mu ƙarasa sauran in Allah ya kai mu subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk